This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Hawo Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Talata 5 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin za a ce biyo bayan cigaba da fuskantar matsalar tsaro a Najeriya, gwamnatin kasar ta sha alwashin yin amfani da kimiyyar zamani don cimma buri. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ke cigaba da kama mutanen da ake zargi da fasa rambunan abinci, masana sun ja hankalin gwamnati kan ɗaukan mataki. Haka kuma za a ji cewa shugaban hukumar Hizba na jihar Kano ya koma kan kujerarsa. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramatagar ba za ta kawo mana. Amma fa duka, sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai damtsaye dantsansa a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi daya tilo Nikki Haley a zaben tsaye da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican, inda jihohi 15 su ma ke gudanar da nasu zaben a jam'iyyar ta Republican a ranar zabe mafi girma na kakar zabe. Tsohon shugaban kasar wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta Republican tun farkon farawa, duk wanda zarge-zargen aikata laifuka da suka dabaibaye shi, ya yi fintinkau in banda zagaye daya na farko-farkon zaben fiddaddan takara, inda ya yi waje da jerin abokan takarar tasa a jam'iyyar ta Republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu. Takarar ta yau Talata za ta samar da sama da kashi 1/3 na wakilan jam'iyyar Republican da sama da kashi 70 daga cikin 100 na yawan ru'u da ake bukata domin samun zama dan takara a karkashin jam'iyyar ta wato ta Republican. Kananan yara sama da 10 ne yunwa ta kashe a tsakanin nan har lahira a Gaza, yayin da wasu da dama ke kan hadarin kyamushewa daga karancin abinci mai gina jiki da bazuwar cututtuka masu yaduwa, inda aka toshe hanyar shiga da kayayyakin jin kai don ceto rayuwarsu cikin gaggawa a yankin Falastinawa da aka yi wa kawanya, cewar hukumomin agaji na Majalisar Dinkin Duniya. Ya zuwa ranar 3 ga watan Maris, ma'aikatan lafiya ta Gaza ta rawaito cewa yara 15 sun mutu a asibitin Kamal Adwan sakamakon rashin ruwa da abinci mai gina jiki a asibitin yaran na daya, wato yara daya tilo da ke arewacin Gaza. An kuma bayyana tsoron salwanta yara 6 da ke fama da matsanancin karancin abinci mai gina jiki, cewar Dr. Rick Peppercorn, wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankunan da aka mamaye na Falastinawa. Da yake magana daga ofishin shi da ke birnin Kudus, Peppercorn ya shaidawa 'yan jarida a birnin Geneva a jiya Talata cewa muddin ba a samar da tsagaita wuta mai dorewa ba, to kuwa shakka babu mutane miliyan 2,200 da ke Gaza na cikin tsaka mai wuya na fadawa cikin wani gagarumin bala'i a rayuwarsu. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a yau Talata, yayin da jami'an Falastina suka ce wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai a yankin na Khan Yunis ya halaka akalla mutane 17. Jami'an Falastina sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin Turai da ke makwabtaka da unguwannin Hamad. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai gine-ginen 'yan ta'adda ne a yankin na Hamad tare da kame gwamnatin mayakan Hamas da mayakan jihadin Musulmi da suka boye cikin farar hula. Ana dai ci gaba da ba ta kashi a Gaza a daidai lokacin da ake ta fafutukar ganin an cimma tsagaita wutar rikicin da ya hada da tattaunawa a Masar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen, a yayin da mayakan masu samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin Bahar Maliya da kogin Aden. Rundunar dakarun Amurka ta rawaito kai hari kan wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matukar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin. Harin dai ya zo ne sau'i bayan wani hari da aka sansuno mayakan hutun na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci na ruwa na kasar Birtaniya UKMTO ta ce an kai harin ne kimanin kilomita 170 daga kudu maso gabashin tashar ruwan Aden na kasar ta Yemen. A yau Talata, dakarun Ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar su sun lalata jirage marasa matuƙi guda 18 da Rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare, yayin da jiragen ruwan Ukraine marasa matuƙi suka dirama wani jirgin sojan patrol na Rasha a kusa da Crimea. Sojojin leƙen asiri na Ukraine sun shaida jirgin na Rasha da ake kira Sagre Kotov, suka ce jirage marasa matuƙi na Ukraine sun kai majigin hari ne a kusa da mashigar Kerstrent, lamarin da ya illata sassan jirgin da dama. Wannan harin dai shine na baya-bayan nan da Ukraine din ta kai take kaikai ta jiragen Rasha da ke zirga-zirga akan ruwan Bahar Maliya. Rundunar sojin saman Ukraine ta bayar da labarin cewa Rasha ta kaddamar da adadin hare-hare ta sama da jirage marasa matuƙi har 22 a cikin dare, inda aka yi nasarar kakkaɓo 18 daga ciki daga sararin saman Odessa.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ganin yadda matsalolin tsaro suka ƙi cinyewa ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha alwashin sauya salo ta hanyar amfani da kimiyyar zamani wajen fuskantar 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka don magance matsalar tsaro baki ɗaya. Ministan tsaro a Najeriya Malam Muhammad Badr Abubakar, wanda ya halarci taron bita ga malaman addinin Musulunci a garin Kaduna yau Talata, ya ce nasara kan yaƙi da 'yan sare Kanuki na da matuƙar wuya. Daga Kaduna ga wakilin Isa Lawal Ikra ya halarci wannan taro, kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Maganar matsalar tsaro da tsadar rayuwa dai su ne manya-manyan batutuwan da majalisar koli ta harkokin addinin Musulunci a Najeriya ta jawo hankalin malaman Najeriya a wajen taron da ta shirya a garin Kaduna. Shi yasa ma ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badr Abubakar ya bayyana matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka na nufin ganin ta murƙushe matsalolin tsaron da ke addabar ƙasar baki ɗaya.
Duk mai son gaskiya ya san cewa sojoji suna ƙoƙari, kuma kamar yadda nake faɗa kullum, yaƙin sare Kanoke yana da tasa wahalar, domin babu yanda za a kasa sojoji jaɓaɓa-jaɓa kowane lungu da saƙo da riga da ƙauye da birni. To su kuma 'yan ta'addan nan sai sun fuskanci wuraren da ba mutane, sai su je su ɗan sara, sai su gudu su koma daji. Amma muna nan muna kokari sosai da sosai za a sa technology, wato kimiyya, na yanda za a sami saukin wannan lamari, wanda daga fitowar su daga daji za mu iya gani, kuma mu ga yanda za mu kurmishe su kafin su koma ko kafin su kai hari. Allah ya taimake mu, Allah ya haɓaka arzikin mu, Allah ya kawo tsaro, Allah kuma ya ci gaba da taimakon Najeriya da duniya baki ɗaya a zauna lafiya.
To shin ko gwamnatin tarayya za ta iya amfani da kimiyyar zamani don murƙushe matsalar tsaro kamar yadda wasu jami'an gwamnatin suka dinga ikirari a baya? Wannan ce tambayar da na yi wa masani harkokin tsaro Manjo Yashin Komai Ritaya.
Wannan abu wanda shi babban ministan tsaro ya yi magana a kai abu ne mai yiwuwa in dai har gwamnati ta yi niyyar za ta yi. Domin ko a can baya faman da aka yi kenan aka yi ta sa 'yan ƙasa su je su haɗa lamban wayarsu tare da lambar su ta zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin hukumar sadarwa ta ƙasa, wanda yake daga ƙarshe ba mu san inda aka kwana ba. To haka nan bayanai za su zo masu ƙila kansu jami'an tsaron wanda suna so su yi amfani da na'urorin da za su cimma wa'annan 'yan bindiga, amma ƙarshen ta ce ma wurin babu network. Duk da dai cewa mun sani ita gwamnati a ko'ina da koyaushe in ta so ta yi abu za ta iya yi, musamman kar mu manta can baya akwai lokacin da a ƙarƙashin wancan gwamnatin ake zargin wasu yara da yin batanci ga matan shugaban ƙasa, amma cikin ɗan lokaci kaɗan daga Abuja aka zo har jihar Jigawa a makaranta aka kama wani bawan Allah aka je da shi fadar shugaban ƙasa, wanda hakan ke nuna maka cewa duk inda wani mai aikata laifi yake, in hukuma ta so kamo shi za ta kamo shi. Su ma waɗannan 'yan bindigan tamkar kawai an ƙyale su ne, duba da cewa mafi yawan waɗanda ake ta gayyarawa ba mutane ne wanda suke da ƙumbar susa ba.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara. A yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama wasu mutane 15 da ake zargi da wawo da wani rumbun adana kayayyakin abinci a unguwar Karmo da ke birnin Tarayya Abuja, masana tattalin arziki da tsaro sun ce gwamnati ta san abin da ya kamata ta yi idan kuma ta gaza daukan matakan da suka dace akwai yiwuwar kasar za ta shiga matsalolin da ka iya rikidewa su zama tarzoma. Daga Abuja, wakilin Halima Abdulrauf ta hado mana da wannan rahoton.
Masana na kara jaddada mahimmancin gwamnati ta dauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen matsalolin tsadar rayuwa, yunwa da talauci. Da masu bibiyan al'amura suka ce baya rasa nasaba da cire tallafin man fetur a didi lokacin da farashin kayayyakin abinci ke kara tashi a kasuwanni. Suna mai cewa dole ne a kaiwa al'umma dauki cikin gaggawa. A game da sabon salon fasar rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da ƴan kasuwa ko tara kan tituna don afkawa motocin da kun kayayyakin abinci. Mun tuntubi masani a fannin Shari'a, Professor Shehu Abdullahi Zuru, wanda ya ce
tarihin kowane dan adam ya fara ne daga cikinsa. Hakikanin gaskiya in har gwamnati da gaske take ta san abin da ya kamata ta yi, babu wata ƙasa a duniya wadda za ta ce wai ba ta biyan subsidy. Sannan abin da muke gani a yanzu na tsananin talauci din kuma halin haula'i wanda jama'a suka tsinci kansu a ciki ya samu asali ne daga cire wannan subsidy din na mai wanda wannan gwamnatin ta yi. Ni ina mai ra'ayin cewa idan har gwamnati da gaske take ta san inda abin yake kuma ta san abin da ya kamata ta yi.
Ita ma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Faiza Nasir, ta bayyana cewa za a iya danganta fasar rumbunan ajiye abinci da abubuwa biyu.
Idan kika duba abubuwan da ke faruwa yanzu, kwarai da gaske akwai yunwa, akwai talauci a ƙasa. A yanda tattalin arzikin Najeriya ke tabarbare, dole ne mutane su shiga halin aula'i. Abin da yake faruwa yau, za a iya cewa yunwa ne kuma za a iya cewa kawai mugunta ne, mutuwan zuci ne yake kawo haka.
A cewar masanin siyasa Abubakar Muhammad Abujega, talauci babu abin da baya kawowa.
A zahirin gaskiya zamu kalli wannan abu ta fuska biyu. Shi an ce talauci babu abin da baya sakawa. So idan gwamnati ta bari al'umman ta suka shiga cikin talauci, zai iya kai mutane ga irin haka, dan yakan sa mutun ya rasa imani shi ma gaba daya. To mutane gaskiya sun kai makura, shi ma ya kai mutane su kai abin da suka yi. Amma a matsayin mu na musulmai mun san cewa Allah ya ce yana tare da ni hakuri.
A bangaren jahohi kuwa, gwamna duka radda na jihar Katsina ya ce magance matsalar tsaro na daga cikin matakan da za su kawo sauki a cikin yanayin matsin tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya.
Tsare-tsaren tattalin arziki na gwamnatin tarayya ne, amma mu a matsayin mu na gwamnoni abinda ya kamata mu fara yi na farko shine mu ga ya za mu iya kawo ƙarshen matsalar tsaron nan, wanda idan mutane suka samu sauki za su iya zuwa gonakinsu, za su iya zuwa kasuwanninsu, sannan za a iya noma abinci wanda zai iya karya ƙarfin abinci. Abu na biyu da muke kallo a matsayin jiha shine ƙanana da matsakaitan masana'antu wanda su ne ke tahe da tattalin arzikin kowace jiha. Muna ta tunanin yadda za mu yi kusan matsalar da take samun 'yan Najeriya shine ba su da arziki ne iya cin bashi.
Idan ana iya tunawa daga ƙasa da makonni biyu da suka gabata, an fuskanci yadda wasu matasa suka afkawa motocin da kan kayayyakin abinci a wani yankin jihar Niger da wasu wurare na daban. Kuma da safiyar ranar Lahadi ne wasu matasa suka afkawa wani rumbun ajiye kayayyakin abincin mahukuntan babban birnin tarayyar kasar, lamarin da ya kai ga kamun wasu mutane 15 da ake ganin suna da alaka da wannan danyen aikin. Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf. Yayin da Malam Aminu Ibrahim Daura ya koma kujerar shugabancin hukumar Hizba ta jihar Kano a yau Talata, bayan cimma sulhu da gwamna Abubakar Yusuf, hukumar ta bada wa'adin mako guda ga masu aikata fadala a sassan jihar su daina domin kauce fushin jami'an hukumar. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kuri dauke da wannan rahoton.
Zauren haɗin kan malaman Kano ne bisa tallafin wasu mashahuran malamai a ciki da wajen jihar Kano, tare da dafawar fadar sarkin musulmi suka jagoranci sulhun tsakanin gwamnan na Kano da kuma babban kwamandan hukumar ta Hizba ta Kano. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine kakakin zauren malaman na Kano.
Zaure ya bibi yadda al'umma a ciki da wajen jihar Kano suka yi ta kiraye-kirayen samar da sasanci tsakanin mai girma gwamna da babban kwamandan Hizba. A dalilin haka, Zaure bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman malamai su shiga cikin maganar domin samar da maslaha. Sulhun da al'umma suka nema ya samu. Mai girma gwamna ya amince da babban kwamandan Hizba ya ci gaba da aikinsa. Shi ma babban kwamanda, duba da maslahar addini, ya amince ya koma din, tare da samun cikakken goyon bayan gwamnati akan aikin alheri da Hizba take yi na kauda fadala.
Da yammacin ranar Talata nan ce babban kwamandan na hukumar Hizba Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya shiga ofishinsa biyo bayan wannan sulhu. Yana mai bayyana dalilan da suka karfafa masa gwiwa ya dawo kujerar shugabancin hukumar ta Hizba.
Wallahi al'umma musulmi, kaga yadda al'umma musulmi suka shiga abin nan. Ni ma an yi ta kira na shi ba mai girma gwamna ya ce har da gwamnoni na wasu jihohi da suke son su kafa hizba din nan. Suka ce idan ta Kano ta kare su ma ta su ta riga ta kare. Kaga wannan ya nuna mana kenan ashe hizba ta al'umma musulmi ce.
Mala ya kita sharuda ne.
To wani sharuda ko? Ga su kana ga an ci gaba da aiki.
Magin da ya bace.
Babu.
Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya nanata kudirin hukumar na yaki da ayyukan gurbata tarbiya a sassan jihar Kano ya sanar da wa'adin makonni biyu ga masu aikin badala su tuba su daina ko kuma su fuskanci fushin hukumar.
Abinda muke nufi a mako biyun ai kaga mutum zai tuba zai je tunani taiwa wani kasuwanci yake so ya koma, wani sana'a yake so yayi, wani koraren makaranta ne, wani aurenta ne ya mutu sai ta samu miji, wani kuma aure take so za ta yi. Wata ɗaliba ce aka kore ta a makaranta, wata mareniya ce, wata ma gudun hijira ta yiwo saboda yaƙi a yankunansu, wasu kuma zubar da su aka yi a kan titi ba kula da tarbiyyarsu ba, wasu talauci ne, wasu rashin kulawa ne. Duk kaga wannan zaka ba mutum dama ya je ya yi tunani ya yi lissafi.
Baya ga haka ya ce hukumar ta hizba a jihar Kano ta faɗaɗa tare da ƙarfafa shirin nan da ta yi wa lakabi tayari mu gyara wanda ya mai da hankali wajen nusar da 'ya'ya mata hanya madaidaiciya. Dr. Khadija Sagir Suleiman da ke zaman mataimakiyar babban kwamandar hizba ta jihar Kano mai kula da ɓangaren sha'anin mata ta yi ƙarin bayani dangane da sabon shirin.
Wannan program ne da yake wayar da kan iyaye da jagororin al'umma wajen gaya musu yaya za a yi tara-tara akan tarbiyyar 'ya'ya mace a fahimce ta. So tani muna ganin cewa ana samun badala 'ya'yaye suna yi amma iyayensu a gida ba su san suna yi ba.
Abin jira a gani dai shine ko gwamnatin ta jihar Kano za ta baiwa shugabanni da jami'an hukumar ta hizba ƙwarin gwiwar da ya kamata kamar yadda ta alƙawarta a yayin sulhun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci, wato za ku iya sauraron mu a jamhuriyar Niger a tashar bata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka zalika muna kan yanar gizo ta adireshin voahausa.com. A nan Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 4 saura minti wato 13. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wane garin da ake kurba manya da zalla,
wane garin
bai kai gabas da nisa ba,
wane garin
bai canja ja a suna ba,
wane garin
madalla. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Allah daya gare bamban. A wannan makon na yada zango ne a kasar Luxembourg da ke nahiyar Turai, kasa ɗaya tilo a duniya da 'yan kasa har da baki kamar ni ke more duk ababen hawa ba tare da sun biya ko sisi ba.
Akwai sanda muka shiga tare da abokan aiki, mun saba a jami'in sai mun yanki tikiti kan mu shiga jirgi ko bayan ka shiga jirgin ko bus sai ka yanka walau gurin direba ko a jikin mashin. To wannan da muka shiga sai muka ga babu ba a samar da inda zaka danna ka yanki tikitin ba. Sai dai muka yi tambaya aka nuna mana ai babu bukatar mai yanki tikiti, sai abin ya bamu mamaki, sai muka ji wani yiban barbai muka ji daban.
Luxembourg dai karamar kasa ce mai dimbin arziki, kasa ce mai abubuwan ban sha'awa.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Dr. Hayya Abubakar Yabo, ni mutumin Najeriya ne daga jihar Sokoto kuma ina nan zaune a kasar Luxembourg.
To bakonmu na wannan makon kenan, sai a biyo mu don jin tasirin wannan gara basa ga 'yan kasa da ma tattalin arzikin kasar ta Luxembourg a cikin shirin na Allah daya gari bamban tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari
bai canja ja a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani gari da ake
daga shekarar 2020 gwamnatin kasar ta Luxembourg ta aiwatar da dokar da ta mayar da ababen hawa a kasar kyauta. Tun wancan lokacin an ga karuwar masu yawon bude ido a kasar da ke iyaka da Jamus da Faransa da kuma Belgium.
Ich bin Afaf, ja, also ich habe Luxemburg eigentlich mehrmals besucht. Es ist eine sehr kleine.
Sunana Afaf, ni ɗaliba ce a kasar Austria. Sau biyu ina ziyarar Luxembourg, kasa ce karama kuma mai kyan gaske. Abin da ya fi ban mamaki shine ba a biyan ko sisi na ababen hawa a duk fadin kasar. Da farko ban yadda ba gudun kada a cinye tara kamar yadda ake a Austria. Haka nayi ta tambaya har na gaji daga karshe kudin hotel da abinci kawai na kashe. Idan na sake samun dama zan sake kai ziyara Luxembourg.
Sunana Aliyu Abdullahi Imam, ina zaune ne a kasar Jamus. To a gaskiya abubuwan da suka fi jan hankali na dangane da kasar Luxembourg sune harkar sufuri da kuma yarukan da ake yi a kasar. Akwai sanda muka shiga tare da abokan aiki, mun saba a Jamus sai mun yanki tikiti zamu shiga ko bayan mun shiga ka yanki tikitin a cikin jirgi ko bus. To wannan da muka shiga zai muka gaba amma samar da abin da zaka yanki tikitin da shi ba. To wannan sai ya ba mu mamaki har muka yi tambaya. Sai aka nuna mana ai babu buƙatar yanki tikitin. Sai kowa ya kalli juna. To abin ya ba mu mutakar sha'awa kuma ya burge mu. Kuma sannan zaka ga jiragen su ko buses din su tsaf-tsaf kamar sabbi fil zaka gansu. Babu matsala a bus stop, ba wani dogon jira. Da su zo akan lokaci domin ma ba ma su da yawan al'umma.
Madalla, to yanzu sai a gyara zama dan ji daga bakin Dr. Yahya Yabo yanda tsarin sufuri yake a kasar da irin tasirin da matakin yayi ga tattalin arzikin kasa da kuma rayuwar al'ummar ta.
Lokacin da nazo a shekara ta 2018 idan mutum zai shiga bus ko zai shiga train ko zai shiga tram wato jirgin kasa kenan mai tafiya akan titi duka zai biya kudin ticket euro 2 so kwatanci da kudin Najeriya na yanzu exchange na yanzu zai gama kenan kusan 3,000 zaka iya shiga train ko tram ko bus kai awa 2 bayan awa 2 kuma sai ka saki sayan wani idan kuma kana son kai amfani ka sayi ticket na yini gaba daya zai kama euro 4 kenan kusan kamar 6,000 haka na naira kamar jirgin kasa shi mahiyanci yana hada manyan birane na cikin kasar kenan daga wani babban gari zuwa wani gari kuma gaskiya ba irin wasu kasashe na ture ba yana zuwa cikin lokaci ku babu irin cinkoso sosai da yake kasar babu mutane da yawa so mutum zai iya shiga hankalin cikunce wasu ma zaka ga har aiki suna yi cikin shi jirgin kasar daga wani bangare zuwa inda za su je sai su ma akwai buses din dake zuwa daga garuruwa zuwa shi babban birnin garin suna koma akai-akai kusan so wasu so 2 so 3 so 4 a cikin awa daya su ma gaskiya ba su da cinkoso kuma mahiyoncin su zaka ga sabbi ne ba tare ba su da wata matsala sai shi kuma tram shine wanda zaka ganshi kamar yana da taragon jirgi akan titi ake dasa wannan taraguna shi wanda mota ma za ta iya bi kai ta wuce shi ma zai zo ya wuce to shi ma yana yawo cikin garin kuma idan yana tahiya ko da yaushe shi ake ba dama kamin motoci su wuce so shiga mutum ya shige shi ya fi mishi sauki ya yawata cikin garin da a ce ya shiga mota saboda mota ana tsaye da ita akai-akai da sauransu kuma nasu gaskiya yana ɗaya daga cikin sabbin technology da ake da na tram fasahar da ake da zaka ji bai da wata ƙara sosai kuma da cikin shi da wajen shi an kawata shi sosai matuka da tafiya bayan an samu canjin gwamnati sai sabuwar gwamnati ta zo da nata tsari wanda da yake wannan gwamnati gamin gambiza ne tsakanin jam'iyyu guda uku ɗaya daga cikin jam'iyyun yana ɗaya daga cikin alƙawullansu na yaƙin neman zaɓe cewa za su mayar da harkar sufuri kyauta so wannan ma yana ɗaya daga cikin bambancin siyasa za a ce tsakanin ƙasashenmu da kuma nan Turai bayan ita wannan jam'iyya ta shigo cikin gamin gambiza da aka yi na gwamnati ta tabbatar da wannan alƙawari da suka yi na ɗauki kuɗaɗen sufuri ya tabbata kuma bayan 'yan watanni da kafa wannan gwamnati aka sanar cewa babu wanda zai sake biyan ko sisi domin ya shiga train ko ya shiga jirgin kasa kenan ko bus ko tram amma idan mutum zai shiga first class na jiragen kasa to shi zai biya kuɗi kamar yadda aka saba biya can da in dai zaka shiga sauran bangarori na jirgin kasa din ko kuma bus ko tram ba zaka biya ko sisi ba
ya jama'a suka karbi wannan labari kai a matsayinka na bako a wannan lokacin ya kaji da wannan labarin
a gaskiya mun ji dadi sosai su mafi yawancin mutanen kasar zaki ga suna amfani da motocin su ne To yana ɗaya daga cikin ma abin da yasa ake son su ba amfani da motocin domin su rinka shiga bus da tram da sauransu domin a rage cunkoso cikin gari. So su ba su damu sosai ba da shi harkar sufurin, mai yawanci mu ne baki da sauran mutane ke amfani da shi. So gaskiya mutane sun ji daɗi sosai, kuma an ɗan samu canji na yanayin mutanen da ke shiga waɗannan harkar sufuri in zuwa wurin aiki. So maimakon su yi amfani da motocinsu, yanzu ya suka dawo kuma suna amfani da waɗannan harkokin na sufuri na gwamnati.
Iya magana sun yi gaskiya, shakka babu, Allah ɗaya gare bamban. To da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan makon, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Luxembourg.
Toma Adala Agaida Ramatu. To wannan shirin zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa wannan karan a takeici.
To sarfila a takeici a yau ne ake sara tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai wato dunkula damtsen shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben tsaidaɗɗen takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, inda jihohi 15 su ma ke gudanar da zaɓe a jam'iyyar ta Republican a ranar zaɓe mafi girma a kakar zaɓe. Ƙananan yara sama da 10 ne a ɗan tsakanin nan yunwa ta kashe har lahira a Gaza, yayin da wasu da dama ke kan haɗarin ƙyamushewa daga ƙarancin abinci mai gina jiki da bazuwar cututtuka masu yaduwa, inda aka toshe hanyar shiga da kayayyakin jin ƙai don ceto rayuwarsu cikin gaggawa a yankin Falastina wanda aka yi wa ƙawanya, cewar hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya zuwa ranar 3 ga watan Maris, ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ruwaito cewa yara 15 sun mutu a asibitin Kamal Adwan sakamakon rashin ruwa da abinci mai gina jiki a asibiti ɗaya tilo da ke arewacin Gaza. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza a yau Talata, yayin da jami'an Falastini suka ce wani harin da Isra'ilan ta kai ta sama a yankin na Khan Yunus ya halaka akalla mutane 17. Jami'an Falastinawan sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin Turai da ke makwabtaka da unguwannin Hamad. Dakarun Isra'ila sun ce sun kaikaci gine-ginen 'yan ta'adda ne a yankin na Hamad, tare da kame gwamman mayakan Hamas da mayakan jihadin musulunci da suka ɓoye a cikin fararen hula. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan Hutu ke kaiwa a kusa da Yemen ɗin, a yayin da mayakan masu samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyi da jiragen ruwa ke bi a kogin Bahar Maliya da kogin Aden. Rundunar dakarun Amurka ta ruwaito kai hari akan wasu jiragen ruwa biyu masu ɗauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matuƙar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hawwa Britain na gabatar da shirin na yau da kuma Fiona Nandudu wadda ta hada tare raba da umarni, har ma da injiniyanmu na yau Jimbe Hamza. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.